الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai jana albarka, masallacin Indini Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Yau muna yammacin 10 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya yi daidai da 10 ga watan uku shekara ta 2025 miladiyya. Allah ya muke roƙe mana tawfiki da ta damu ya karba mana kyawun ayyukan mu, kurakuran mu Allah ya garwata mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu duk wani alkhairi, duk wani sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da gare mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 66 cikin wannan sura mai albarka, suratul Yunus. Yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 67, wannan Allah huwa alladhi ja'ala lakum al-layla taskunu fihi. Gaban nan za mu sake wato jaddada tambihi akan faɗakarwa da muka yi nan zuwa gidan yari, mun fara shirye-shirye kamar da muka yi bayani. Wannan senta tana tanadi ta musamman, to amma kuma duk da haka muna buƙatar 'yan uwa su ma su kawo gudunmawa, wasu su yi tare a cikin lada. Za a iya kawo taimako a baiwa ko limamai ko ladani na wannan masallaci, taimako riguna da sauran abubuwan da suka sawwaka. To Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aikata aikin alkhairi. Sannan tambihi, yau muna goma ga watan Ramadan, mun ci kashi dai bisa uku, al-thuluth wa thuluth kathir. Kashi dai bisa uku yana da yawa, wanda an ci kaso mai girma a cikin wannan wata mai alfarma. To ya kamata mutum tsaya ya waiwayi baya kwana 10 nan, mai kayi ayyuka na alkhairi yadda ake so, ko baka yi ba. To in baka yi ba, zan kwanaki masu zuwa sun ga yi abin da ya kamata, kuma kana yi abin da ya kamata cikin kwana 10 da suka wuce nan, sai gode wa Allah kuma ka ƙara. Kamar yau da gobe ne, ran da muka fara ɗaya ga wata, muna ji kamar kwanakin ba za su dahu ba, a kwana a tashi, a kwana a tashi, har muka yi goma yau. To saboda haka sai a dage da hutawa Allah subhanahu wa ta'ala, yau da ayyukan alkhairi musamman tsare harshe, tsare harshe abin da zai ba ta mana da azumunka, cin nama mutane. Kai kwana 30 ko 29 kuma a zo a ce ba ka da zada? Ba ma wace, wannan shi ne azumunka na ƙarshe, misali. Ba ka sani ba, wannan shi ne azumunka na ƙarshe. Waye ne ke da karancin cewa azumin ba zai kai? Babu shi. To saboda haka sai ka karkai wasa da wannan dama. Kamar da muka yi bayani, babban abin da zai taimaka maka wajen tsare harshe, karka shiga cikin jama'a, kai kokari ka kada ka kadaita, wannan shi ne zai taimaka maka. To Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Wallazina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
نعم الله تعالى كي سوى هو الذي Allah shi ne ja'alal layla ja'ala lakum al-layla ya sanya muku dare litaskunu fihi domin ku nutsuwa cikin sa wan-nahara mubsira ya sanya rana mai haskakawa inna fi dhalika lillati wannan la'ayatin akwai ayoyi manya-manya liqawmi yasma'una ga mutanen da suna ji anan Allah ta'ala yana nuna ko yana faɗa mana ɗaya daga cikin ayoyinsa wanda kullum muna ciki mu shiga rana mu shiga dare ya zama al'ada ya zama jiki to Allah ta'ala yake so ya tunatar da mu kada mu gafala wannan ba canjin dare zuwa rana canjin rana zuwa dare ba abu ne wanda yake haka kawai yana tafiya ba a'a wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah ya kamata mutane su tsaya su yi tunani a kai huwa allazi Allah shi ne wanda ja'ala lakum al-layla ya sanya muku dare ya sanya muku dare mai da duhu an gane litaskunu fihi domin ku samu nutsuwa a ciki da rana za a je a yi aiki a nemi abinci a je gurin aiki a je kasuwa a je makaranta a je a yi harkoki na rayuwa dare da yi kuma sai a dawo gida a lokacin an gaji sannan a zo a huta wannan hutun kuma na da amfani ga gangar jikin dan adam dare lokaci ne na bacci inda mutum 24 hours zai yi aiki ba bacci rayuwar ba za ta yi ba sai ka huta cikin dare ka yi bacci ka bai wa jikinka haƙƙinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa inna li jasadika alayka haqqan ya dora kansa kullum ita karatu alqur'ani har gare wa yuli da azmi ita kiyamul layl ita karatu alqur'ani ba hutu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi wa inna li jasadika alayka haqqan wannan jikin naka da jikinka yana da haƙƙi a kanka dole ka huta kace ni ba ruwana ba zan yi bacci ba ba zan huta ba ka kamu da rashin lafiya wannan ba daidai ba baka tsare amanan da Allah ta'ala ya baka idonka da kunnenka da kwakwalwarka da jikinka da kafafunka da hannayenka duk wannan amana ce Allah subhanahu wataala ya danta a hannun wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala a samu ayi hutu yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala domin rashin bacci yana jawo rashin lafiya wani sha'anin har yana kawo tamin hankali za ka zarjan mutum idan ya kwana uku bai bacci ba sai ka ji hankalin kamar mahaukaci amma Allah ta'ala ya sanya mana dare ne domin mu bacci a huta kuma kamar yadda masana suke cewa baccin dare ya fi amfani kai baccin awa biyu da dare ya fi kai baccin awa huɗu da rana domin me Allah ta'ala ya sanya daren lokaci ne na hutu lokaci ne na bacci to shi yasa idan ka yi baccin zai maka amfani fiye da baccin da za ka yi a lokacin rana sai dai ka yi lura wannan wadanda da takaitaccen lokaci ne amma ka yi bacci mai yawa a rana sai ka ji ka samu kasala mai kun ka samu nishadi sai mai ka samu kasala ko kuma da karfe 7 na safe zuwa karfe 11 har ka wuni jikin na ka ba nishadi ko ba ka bane amma duk sanda ka samu bacci isasshe da dare kai bacin awa 5 awa 6 in ka tashi da safe da zaka ji da kuzari da karfin ka domin Allah ta'ala haka ya tsara daren shine lokacin hutu da bacci rana lokacin da neman abinci da harkoki in ka aka sa lokacin da ai neman abinci a ji ai harkoki kai bacci to bacin ba zai maka amfani ba baka nemi wani abu na duniya ba kwanci harka ba ba kai kasuwanci ba ba ka nemi ilimi ba ka yi bacci nan babu nan babu sai dai larura ta kama misali wani uzuri ya kawo wata nan ba ka samu ka yi bacci da dare ba lokaci ya kore kana ko wata harka ko wani abu da safe ka buƙaci ka yi bacci wannan wani abu ne daban amma mutum kullum ko ba ruwansa shi kullum bacci kawai kaga wannan ya saba wa tsarin da Allah ta'ala a yayi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana bacci mutane uku nan da suka zo suka tambayi ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bada musu gaya da manzon Allah yake kiyamun laili gaya da yake ibadunsa da sauransu sai suka ga cewa wannan an yanka ne bai wanda manzon Allah ne Allah ya gafarta masa garanti idan aljanna ne idan muka tsaya aka abu da manzon Allah yayi kai ba za mu kai labari an bayyana suka ji sai mun kara basu fahimci cewa ba yawa ake dubawa ba shin ka dace da sunnah wannan shi labarin yake da muhimmanci manzo Allah ya dawo aka bashi labari gaba mutane guda uku suka zo ɗayan su yace shi ba shi ba bacci tare kyamul laili har gari ya waye ɗaya kuma ba shi ba cin abinci kullum azumi shi ne mu gaba ɗaya mata shi aure ma ba zai yi aure ma ba zai yi to manzo Allah ya kira su bisa abin da kuma ba haka ne kun san ni na bi tsoron Allah na bi tsanin Allah amma ni ma ga yadda take da daddare in yi bacci kuma in tashi in yi kiyamul laili wa usalli wa arkutu ana fahimta to saboda haka Allah ta'ala daga cikin ayoyinsa ya sanya dare li taskunu fihi domin a samu nutsuwa a ciki kai bacci ka huta ba hayaniya shi kansa rashin zirga-zirga nutsuwa ne ko ba ga bane sai ka ji gari ya yi gari a rana ta fari ƙarfe 10:11 sai ka ji an tsaye da harkoki ba zirga-zirgar mota ba harkokin jama'a gari ki to shi ka shi kansa duhun yana da tasiri wajen sa maka mai bacci da yawa daga cikin mutane misali ko daren in ka kunna fitila da haske wani ba zai da yawa ba za su iya bacci ba amma idan ka kashe fitila mai duhun nan sai ya sa maka tasiri shi kansa duhun nan yana da tasiri wajen ka samu a kai bacci an gane to shi yasa Allah ta'ala yake cewa yasbunu fihi wan nahara mubsira kuma Allah ta'ala ya sanya rana mubsira mai haskakawa mana zadiya ma bucin haske domin mai talabin ma'isha a ji a nemi abinci inda da ranar duhu ne ta ya za a nemi abinci ba zai aiki za su zama Allah ya kawo rana rana ta hudu shi kenan gari ya waye kowa ya harka sa mai wanda zai je gona ya je gona wanda zai je kasuwa ya je kasuwa wanda zai je ofis ya je ofis wanda zai je makaranta ya je makaranta kowa ya ci gaba da harkar sa dan a nemi abin da za a ci kuma dare yayi kuma sai ka ji kowa ya koma gidansa za ka wasu birane manya-manya a duniya irin su Tokyo a Japan irin su Al-Qahira da safe zuwa magharibi za ka miliyoyi suke shiga garin mutane miliyoyi miliyan goma ko fiye da miliyan goma duk na neman abinci amma rana na fado sai ji duk su fita su bar birnin su goma gidajensu su je su kwanta da wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ta'ala ya tsara anan Allah ta'ala ke taskunu fihi amma wanda hara yake bugu sirra haka zarwa an fahimta a nan abubuwa ne kowanne yana da abubuwa guda biyu dare mai duhu ne kuma ana hutawa a ciki rana mai haskakawa ce kuma ana neman abinci a cikin dare Allah ta'ala ya ambaci hikimar amma bai ambaci cewa ya sanya dare da duhu ba da aka zo rana Allah ta'ala ya ce ya sanya rana mai haskakawa amma bai faɗi hikimar haskakawa ba an fahimta domin ɗaya al-mazkuru yudhakkiru bil matruki amma wasu ayoyin Allah ta'ala ya ambaci wannan din wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun an fahimta ya sanya dare dan a huta ya sanya rana litaftahu min fadlihi domin ku nemi falalarsa wannan Allah ya ce wa min rahmatihi yana da cikin rahmarsa inda Allah ya ga dama ya sanya duk rana ku ta shan wahala
Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai ya sanya duk dare ne wuta hutawa ba kuma magana neman abinci to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan saboda maslaha ta dan adam kuma Allah ta'ala ya huwa alladhi ja'ala shine wanda ya sanya haka malamai suka ce qasar banda Allah ba mai babu wanda ya isa ya kawo dare babu wanda ya isa ya kawo rana banda Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala yayi wannan dan me inna fi zalika lillazin haka a sanya dare da duhu kuma a samu hutu a sanya rana yana haskakawa a ji a nemi abinci la'ayatin akwai ayoyi manya-manya da yawa wanda idan mutum ya tsaye duba zai ka fahimci girman Allah subhanahu wa ta'ala amma za su zamanto ayoyi waɗannan al'amura za su zamanto ayoyi gawa liqaumin yasma'un ga mutanen da suke ji ji na fahimta da yarda sama'a fahmin wa qabuli sai wanda wannan kuma ba yiwuwa dole sai ka sa kai tuntuntuni kai ki zaburi kai tunani kawai da safi ya waye gari ya waye sai daga rana ta fito a shiga rana karfe shida shida da wani rana ta fari ko a shiga cikin duhu kuma kullum haka amma ka taba tunani wani irin darasi za ka fahimta cikin wannan wa ya taba tunani mutane nawa suke tunani akan wannan irin yadda muke shiga cikin dare irin yadda muke shiga cikin rana mutane nawa suke tunani akan muna gani ba komai ba ne normal routine ya zama routine shi ke nan gari ya waye dare ya yi ban shi ke amma wa yake ɗaukar darasi Allah ta'ala ya kaddara wannan domin ya nuna mana ikonsa da kudurarsa inda Allah ta'ala ya so kamar da wasu ayoyin Allah ta'ala ya ambata inda zai tafi da dare wa zai kawo mana dare inda zai tafi da rana wa zai kawo rana babu to yana da kyau musulmi ya yi la'akari da waɗannan al'amura waɗanda kullum yana cikinsu kullum kana gani da su kake rayuwa kai tunani a kai domin ka fahimci girman Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah da yake yin wannan shi ne wanda ya cancanci abota masa ba tare da ka nemi wannan ba Allah ta'ala ya yi maka wannan domin ya jibinci al'amuranka domin ya tafiyar da rayuwarka domin ya sanya rayuwarka da zamanto da sauki saboda haka in ka tashi ka bauta wa Allah nan ka kai dukkanin bukatunka zuwa gare shi kamar yadda yake baka nema wata kunna ya yi waɗannan abubuwa gaba ɗaya don amfaninka ina ko idan ka roƙe shi eh sai mun roƙi Allah Allah yake sokar da ruwan sama sai da muka roƙi Allah Allah ya halicci iska muna shaƙa sai da muka roƙi Allah Allah ya halicci ƙasa muna takawa muna tafiya sai da muka roƙi Allah Allah ya halicci ƴaƴan itatuwa kayan marmari muna ci da ni'imarsa ya yi mana to ina ko idan ka daga da ka roƙe shi kana min babu aure kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da na'am
qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard in 'indakum min sultanin bihadha أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
نعم هل تعالى يجيوا قالوا اتخذ الله ولدا كابريس كتي الله يعني إذا سبحانه فالكي يتبت الريش هو الغني ألا شين موداتي له ما في السماوات وما في الأرض من لكر أبنك سمي وما في الأرض إذا أمنتك من قسى له ناشي إن عندكم من سلطان بهذا شن ينزو كنا دوت هجة أكن أمنك فداء cewa Allah yana da da ataquluna ala Allahi ma la ta'lamu yanzu kuna fadar abin da ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala to anan Allah ta'ala ya ambaci ɗaya daga cikin munanan aqidu na kafirai dangane da Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani dama babban abin da yake karzarwa shine tabbatar da tauhidin Allah ya nuna maka ta ya za ka kadaita Allah na farko ya zura maka waye Allah waye ya girman Allah yake ya kudurarsa ka fahimce shi sannan kuma ya nuna maka ya za ka bauta masa sannan kuma domin ya kare tauhidin Allah ta'ala yana nuna bayinsa munanan aqidu domin su kauce musu domin baka san mummunar aqida ba za ka fada a ci gaba da tauhidinka to shi Allah ta'ala yake hakaito munanan aqidu na kafare kuma ya mai da martani qalu su kafare su ce ittakhadha Allah walada Allah ya yi da sara suka ce annabi Isa dan Allah yahudawa suka ce Uzairu dan Allah sura mushrikai suka ce mala'iku a'a ne manzana Allah an bayyanta to shine Allah ta'ala ya mai da martani subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah bai da buƙatar da Allah ya fi ƙarfin ya riki da subhana sarki ya tabbata ga shi sai Allah ta'ala ya kawo hujjoji guda uku ko dalilai guda uku da suke nuna cewa Allah ya tsarkaka ya fi ƙarfin ya riki da na farko yace huwal ghani shine mawadaci al-ghina al-mutlaq huwal ghani malamai suka ce anan wato akwai al-hasr ban da shi ba wani mawadaci duk wadata ta shi domin duk mai wadata wadatarsa daga ina ciki daga Allah kafin ka je nisa kafin ka je da nisa waye ya halicce shi ba an gama magana ba kar ma kai dogon surutu komai wadatarsa komai mulkinsa komai ikonsa waye ya halicce shi an gama magana tunda Allah ya halicce shi duk abin da zai samu ta Allah ce to Allah wanda yake da wadata cikakken wadata bai da buƙatar da ana fahimta ana buƙatar da ne saboda me ya maka amfani a lokacin da kake da buƙatar shi za ka haifi yaro ya girma ka rene shi ka sha wahala a kansa sun da yake jariri yaro ƙarami har ya girma ya balaga ya kai shekara 20 da wani abu shekara 30 ko 40 a lokacin kai kuma kasuwa ka kai shekara 80 shekara 70 da wani abu ba ka iya zuwa aiki ba ka neman kuɗi yaron nan sai ya maka me amfani ya jibe ke ka sannan abu na biyu kuma mutum saboda wanzar da ambatansa mutum yaro su baya ne amma ya bar zuriya da yara a baya sai a kalli yaran a ce ya'yan wane ne dan wane ne a tuna da shi daga dan adam yana da wannan buƙatar amma Allah fa huwa al-ghani lahu al-ghina al-mutlaq yana da cikakken wadata to raka bai da buƙatar da domin abin da yasa ake daukan ko ake neman ayyukan Allah bai da wannan buƙatar wanda shine dalili na farko dalili na biyu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abin da yake cikin sammai halittar masu hankali halittu marasa hankali duk na Allah ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin ban kasa halittu masu hankali halittu marasa hankali duk na Allah ne to Allah ne yake da wannan wadata yake da wannan mulki ta yaya zai buka shi da Allah ya tsarkaka daga wannan sai abu na uku sai aka nemi hujja a gare su tunda suna ganin wannan addininsu ne kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah har da wannan a lokacin da nasara krista zai ce maka annabi Isa dan Allah ne shi yana gani yayi abin da Allah yake so ne yayi addini ne zai nemi lada a gurin Allah da wannan yana gani da fadar wannan nan ne zai shiga aljanna lokacin da yahudi zai ce uzairu ibnullahi uzairu dan Allah ne shi yana gani yana yi abin da Allah yake so yana gani da wannan zai samu rahmar Allah kamar da kai ma musulmi zaka ce annabi isa ba dan Allah ba kana so da wannan ka shiga aljanna shi kuma da fadar annabi isa dan Allah yana gani da wannan zai shiga aljanna kaga aka ci to shine Allah ta'ala yake cewa in indakum min sultanin bihada mana hal indakum min sultanin bihada shin kuna da wata hujja da ke tabbatar da wannan cewa annabi isa dan Allah ne uzairu dan Allah ne mala'iku ya'a ne mata na Allah ina hujja tunda wannan addini ne har kuna neman rahmar Allah kuna neman aljanna da wannan sai ku kawo hujja daga Allah sultan ma'ana hujja kamar da ibnu abbas yake kullu sultanin alqur'ani wa hujjatu sultan domin sultan ma'ana in kana da hujja kana da iko kana da karfi duk wani ra'ayi in baka da hujja baka da iko domin aka ce maka zo ka kare ba za ka iya karewa ba in ma aka ce maka a zo a tattauna ba za ka iya zuwa ba saboda me saboda baka da hujja baka da iko baka da karfi amma duk sannan mutum yana da hujja yana da karfi yana da iko in indakum min sultani bi hada yanzu kuna da wata hujja akan wannan mana babu wata hujja tambaya sai amma ana nufin inkari tawbihi da kuma cewa babu wata hujja da ke tabbatar da wannan to inda haka ne in ya tabbata Allah shine mawadaci yana da wadatar cikakkiya duk abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne kuma ba ku da wata hujja akan wannan zancen ku kyale wannan zancen ku daina fadar cewa Allah yana rada a taquluna ala Allah ma la ta'lam yanzu kuna fadar abin da ba ku sani ba dangane da Allah to wannan mazarki ne tawbihun ala jahlihim Allah ta'ala yana zargi su akan jahilin su shi idan mutum bai san abu yake bai sani ba in ka sani ka ce ka sani in baka sani ba ka ce baka sani ba amma baka sani ba ka zo ka nuna ka sani to wannan yana da hatsari to shine Allah ta'ala yake nuna jahilci su ana ma'ana ku daina fadar abin da ba ku sani ba dangane da Allah wannan kuma darasi da za ku fahimta anan kamar da kwanakin kan tambihi abin da baka sani ba ka ce baka sani ba musamman tulabul ilm da masu wa'azi kada dan gudun kunya ka jefa kanka da mutane cikin abin da yake hatsari ne baka sani ba ka ce baka sani ba wannan shine tafarkin magabata magabata manya-manya cikin sauki idan aka yi musu tambaya sai mutum ya daga kan ce na azuri ba sani ba cikin sauki amma yau yana da wahala ka ji la adri ban sani ba a tattalin tulabul ilm da masu wa'azi la adri ban sani ba a gurin magabata fadar la adri ban sani ba ɗaukaka ce wannan yana nuna cewa kana da hankali yana nuna cewa dan Allah kake wannan addini ba dan burge mutane ba ba dan neman matsayi ba amma kuma yau ya zama duk fadar la adri kamar ka sawa shi to wannan hankali to duk mutum magabata suke da duk wanda yayi watsi da la adri to ya je ba kansa cikin halaka to shi yasa anan Allah ta'ala yake zargin kafirai suka dangana wa Allah abinda ba sani ba suka dangana wa Allah abinda ba su da hujja a kai to musulmi ya hajjara kada ya bada cikin wannan al'amari duk abin da mutum zai yi da shi a matsayin addini sai da dalili ita wannan addini ne zan samu lada a gurin Allah wannan addini ne zai shigar da ni gidan aljanna wannan abin addini ne Allah yana so manzon Allah yana so ina hujja ai ba dan haka ba ai addini ba zai zama wasa ko ba ga bane kowa zai kawo wani abu ya ce wannan addini ne in kai za ka samu aljanna ni ma sai in kawo an rama ma sai kawo kuma sai ba kowa sai kawo nashi daga nan kuma sai addini ya zama to me shirme da wasa to shafa Allah ta'ala yana mai da martani da kafirai cewa abinda ba ku sani ba kuna faɗa me yasa abinda ba ka ba ku da hujja kuna faɗa me yasa ana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya tarbe mu sai Allah ta'ala yake cewa a ayat ta gaba hulka ce innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba, lalle wadanda suke kagewa kagawa Allah ƙarya, suke kirkiran ƙarya, suke dangana zuwa ga Allah, la yuhuna ba su rubuta. Hulka ce da su wannan wanda kuma wani martani ne ake Allah ta'ala yake umurtar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da su, ya nuna musu mummunar abin da suka aikata, fadarsu cewa Allah ya riƙe da to wannan ƙarya ce, ƙage ne, Allah subhanahu wa ta'ala bai da da innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba, ku daina wannan wannan ƙarya ne abin da kuke faɗa, to idan har ba ku daina ba kuka mutu akan wannan sai Allah ta'ala ya ce la yuhuna ba sa rubuta. الفلاح شيني الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه كسامو أبدا كيسو كما كبوتا كثيرا لك أبدا كيبودوسا صبر هذا سوسنا غني ينسني والنزا سامزيرا وبكيامة تو الله تعالى يتي ومزنزا كفتا زنجن نسكي دنگنا وزا الله إن عربس زينا بس كمدو تو باسو باسا مزيرا وبكيامة. إن الذين يفترون على الله الكذب يفترون كذب يقصى فهم تشيء وكريا كذب أما الله تعالى يقارد الكذب بالتوكيد لما أنون من أني كريا من جرم كريا تبدأ ذات أتي تابدو لذلك الجسوب فعلا تعالى يسوى متاء في الدنيا رنجين دارين على الدنيا ثم إلينا مرجعهم sannan makomarsu zuwa gare mu take, thumma nudhiquhum min azab ash-shadida, sannan za mu dangana musu azaba mai tsanani, bima kanu yakfurun, saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci. To Allah ta wama ta'un fi dunya, duk da shi ana yi musu wa'azi ba sa sauraron wa'azi, ba sa jin wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu, domin rayuwar duniya ta rube su, suna da dukiya, suna da wadata, suna cikin koshin lafiya, wannan yake yaudararsu, suna ganin kamar a lahiran ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu ni'ima. To shi ne manzon Allah ya ja hankali, Allah ta'ala ya ja hankalinsu, mata'un fi duniya, ma'ana lahum mata'un fi duniya, suna da wani jin daɗi a nan rayuwar duniya. Wasu malamai suka ce huwa mata'un fi duniya, rayuwar da suke ciki abubuwan da suke yi nan wani jin daji ne iyakarsa a nan duniya, fi duniya iyakarsa a nan duniya, ba wani abu da zai amfane su gobe kiyama a lahira gobe kiyama, domin akwai jin dajin da jin daji ne za ka ji a nan duniya kuma har zai kai ka lahira, akwai wani jin dajin da yake iyakarsa a nan duniya. Misali, idan Allah ya baka dukiya ta halal, ka nemi dukiya ta hanyar halal kuma ka sarrafa ta ta hanyar halal, baka ji daɗi a duniya ba, kana kwanci gida mai kyau, kana hawa mota mai kyau, kana binta abinci mai kyau, amma ka gina masallaci wa dukiya ce ta halal, ka gina islamiyya, kana taimaka wa marayu, Allah ya kara ma lada mai yawa, ka ji daɗi a duniya kuma gobe kiyama ka ji daɗi. Amma mutumin da yake tara abin duniya, ya nemi dukiya ta haram kuku ta halali ne, amma ba wani aiki alkhairin da yi, kaga wannan ya ji daɗi a nan duniya, amma jin daɗin a ina ne iyakarsa, akwai jin daɗi a lahira? Babu. To suka bari haka su ci su sha su yi aure su haihu su kwanta gidaje mai kyau, duk wani jin daɗi suna ji, amma kuma akwai jin daɗi gobe kiyama? Babu. To shi ne Allah ta'ala yake cewa mata'un fid duniya wa mata'un na kira, malamai suka ce mata'un qalili, jin daɗi ne ɗan kaɗan. In ka kutanta da lahira, idan mutum ya rayu a wannan zamanin namu, ya rayu shekaru masu yawa, shekara nawa zai rayu? Kuka ce ɗari biyu, iya yawa ɗari biyu, ko ɗari da hamsin, ko ɗari da ashirin, iya yawa. Amma in ka kwatanta da rayuwar lahira, rayuwa ta abada, ai bai ma kai a cikin ba, bai ma sai a ce ka dan ba shekara 100 in ka kusa da ta rayuwa ta abada dindindin ya kai a ce ka dan mai dai ba wannan ma ba in ya kai shekara 100 ba ba an hatta a nan duniyan jin dadin yayi ki dan shekara 100 misali ka tara ka bashi biliyan 100 me zai dusu aure zai aure budurwa ya shekara 15 ko shekara 20 ji dadi zai yi za a so ya masa kaji a kawo masa ya ce ji dadi zai sha ya ji dadi ina abinci ma ba zai iya ci ba abinci ma ba zai iya ci ba ba zai iya tafiya ba baccin ma babu zai kwanta karfe 9 karfe 12 ya farka babu bacci har gari zai waye dan baccin ya riga ya kare ya zo karshe to wannan ba kadan ba me a cikin wannan rayuwa har mutum wannan rayuwar za ta sa ya bijire wa Allah ya kamirce wa Allah ya gibi umurnin Allah subhanahu wataala me a ciki to shine Allah ta'ala ke cewa mata'un jin dadi ne dan kadan kuma iyakarsa fi duniya anan duniya daga nan kuma sai mu thumma ilaina marji'u sannan ilaina gare mu kadai marji'u makomus babu inda za su ana barin duniya na sai lafiya babu wani guri na uku da mutum zai ci ka so baka so ba ka shirya baka shirya ba ka aikata ayyuka na gari baka aikata ayyuka na gari ba kana barin duniyar nan gaba ba ka da wani guri na uku sai lafiya thumma ilaina gare mu ne kadai marji'uhum qawmus ba su da wani guri ina ma ce ana komawa shi kenan an gama ina thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid sai mun san da zamu dandana musu al'adhab ash-shadid azaba mai tsanani dan me bima kanu yakfurun saboda irin yadda suka kasance suna kafirci a nan duniya yakfurun ba su gushe ba suna kafirci har su gamu bayan wata hasara to ko mumini kake in ka mutu kan la ilaha illallah kan musulunci ko Allah ya maka azabar karshe za ka shiga aljanna amma kuma wutar jahannama ko na second day ba dai wutar jahannama ko na second day wutar da sashen da yana cin sashi يا ربي أكل بعضي بعضا فأمر لها بنفسين أو فأذن لها بنفسين متاتي ذاكي تارا قرر استكت النار إلى ربي أيدي مزال متاتي ذاكي تارا قرر ومنجي جياء الله ساشي نانا جن ساشي كتب غني أنا دوليا متانا جن متا كتب غني ويتب غني باوشي أما ألاه أترد هنما wutana cin sashi to shine Allah ya bata numfa ya bata izinin ta numfa sau biyu numfashin lokacin rani shi ne lokacin ana jin tsananin rana zafin rana numfasawa wutar jahannama ce sannan kuma lokacin ana tsananin sanyi wasu wannan na nuna cewa ashe ana yin azaba da sanyi magobi kiyama sanyin nan ko a nan duniya ba ana mutane azaba ba jami'an tsaro in ana interrogating mutane abubuwa iri wani sa'a dai za a saka wani bala'i sanyi zaki ba mai bala'i sanyi baka san za a san da za ka furta da wasu abubuwa Allah ya kiyaye to gobe kiyama to irin azaban da za a sanya mutane ke to shi yasa Allah ta'ala yana faɗa mana waɗannan abubuwa duka tun yanzu an yi maka bayani talla daki-daki ga halin da za ka ke ka kira da ba yi maka rufa-rufa ba an yi maka bayani ba man sha fal yu'min wa man sha fal yakfur uqimat al hujjatu alayka an tsaya da hujja akan ka to Allah ya tsare mana imani na'am
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
نعم الله تعالى يأتي واتلو عليهم كرنتاموس نبأ نوح لبار النبي نوح إذ قال لقومه لوبة ديتي إذا متعناس يا قومي يا قوم متعلي إن كان كبر عليكم مقابي إذن يمكو جرم مقاوي زمان أزيو وتذكيري بآيات الله لكما وأذن ذنك مكو دآيوين الله فعلى الله توكد توقع الله كدينا دوغرا فأجمعوا أمركم كتتر الأمر وشركاءكم كما كترى أبو كنت أغيركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة كما الأمر كذا يكسن أبوه ثم قضوا إلي سنة كزرتد أبنتك يسوع يئسا جريني ولا تنظروني كذا كسور رامي ونآل الله تعالى أتكنت ينابام labarin annabi Nuhu alaihi salam munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata wadanda suke magana akan kafirai na Makka da irin aqidunsu Allah ta'ala sai ro ya fara bada labarin annabawa da suka gabata ya fara da annabi Nuhu bayan annabi Hudu annabi Musa duk za su biyo baya Allah ta'ala zai ba da labaransu ne na farko ne domin lallashin manzan Allah don yi nuna masa duk abin da za ka fuskanta daga kafirai na ƙaryataka na cutar da kai ba a ɗin ka aka fara ba annabawa da suka gabata sun fuskanci wannan matsala sannan abu na biyu ka shaidi ga kafirai waɗanda suka ƙaryata manzan Allah ba su yi imani da shi ba in kuka ci gaba da ƙaryata manzan Allah rashin imani ne ba ku yi imani da shi ba to ku ga abin da ya faru ga al'ummu da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzanninsu ga yadda ƙarshensu ya kasance kuma idan ba ku hankali ba ƙarshen ku zai kasance irin ƙarshensu Allah ta'ala a cikin suratul A'raf ya ba mu kisar annabi Nuhu alaihi salam sannan kuma a suratul Yunus kuma aka sake kawo ma a labarinsa haganan ina da cikin fasaha ta alqur'ani Allah yake ta nana ta labaran annabawa musamman labaran annabawa a gurare daban-daban annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib wadannan annabawa gurare daban annabi Musa annabi Isa gurare daban-daban da salo daban-daban kuma a wani gurin ya ambaci wani abin kuma ya wani gurin wani abin daban abin da ya ambata a nan ba shi ake ambata a can ba saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala saboda balaga da fasaha ta alqur'ani kuma kisa na da tasiri akan mutane annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzo na farko manzo na farko annabi Adam ya tafi ya bar mutane akan addini ana san addini tukuna aka zo aka canja addini sai Allah ya aikura annabi Nuhu alaihi salam da saƙo da manzanci ya zo domin ya gyara addini ya kira zuwa mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisin shafa'a ya nuna idan mutane sun fita daga cikin kaburburansu za su tsaya a farfajiyar ranar tashi a kiyama kuma tsayuwar za ta yi tsawo za a jawo rana an kawo ta kusa kowa ana zuffa
hankali a tashi ana jira ana jira a ga ni Allah zai ci a matsayuwar za ta yi tsawo har za a gaji mutane za su nemi a yi musu hisabi don kowa ya san matsayinsa hisabin mai nema za a yi saboda tsananin tsayuwar sai a dubi annabi Adam a roƙe shi ya roƙi Allah Allah ya hisabi idan aka tagun annabi Adam shi ma zai ba da uzuri ni ma aka ce kada in ci daga itaciyar gidan aljanna na ci to ni ma yau ban san matsayina ba saboda tsananin ranar sai ce ku je gurin annabi Nuhu i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah a cikin Bukhari da Muslim ku je gurin annabi Nuhu shine manzo na farko da Allah ta'ala ya aike shi saboda ga annabi Nuhu shine manzo na farko a hadisin Abu Umama kamar da ya zo a cikin Ibn Hibban wani mutum ya tambayi manzon Allah annabiyul kana adam annabi adam annabi ne yace na'am mukallamu annabi ne kuma an yi masa magana wasu malamai suke ce an yi masa magana ma an bashi suhuf sai mutum ya ce fa kam kana bainahu wa bainan nuh tsakanin sa da annabi nuh tsawon shekara nawa ne tsakanin annabi adam da annabi nuh tsawon shekara nawa sai manzo ya ashiru da qurun karni guda goma ka ci da mun shekara dubu kenan idan muka fassara karni da shekara dai an fahimta anan Allah ta'ala ya ambaci wata marhala musamman marhala ta kusa da ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe annabi Nuhu alayhi salam zai fara da'awa ne bi matakai da yawa to anan abubuwan da mana ayar da kunsa irin maganganunsa na ƙarshe ne ya kai ƙarshe ya yi duk abin da zai yi amma mutane suka kangare to ƙarshe ke cewa yanzu duk abin da za ku iya ku yi ku yi irin wannan mataki ne na ƙarshe ko kusa da ƙarshe to shine Allah ta'ala yake cewa wutru alai karanta musu saboda muhimmancin wannan labari alayhim suka bara makka da sauran kafirai waɗanda ba su yarda da manzancin kai ba waɗanda suke ƙaryata ka karanta musu ka faɗa musu su ji naba'a Nuhu labarin annabi naba'a wasu malamai suka ce alkhabaru alladhi lahu sha'n ba kowane labari ba labari wanda yake yana da girman sha'ani الراجل الأصفهاني ما يكي تيوا في المفردات النبأ خبر ذو فائدة عظيمة لباري من دي هنا قنشد فائدة ما يجرم يحصل به علم وانا لباري إذا كاتي ذاك سامو يكين تيوا وانا لباري تسكياني شي كاسا لباري بي هنا مكا تسكياني أسكين لباري ذاك سامو أبن لذي باكا يكين تيوا وانا لباري تسكياني أو غلب الظن kore baka samu yaqini 100% ba amma zaka samu yaqini 70 cikin 100 80 cikin 100 wannan shine naba kuma labarin annabi Nuhu alaihi salam labari ne mai girma labari ne mai girma saboda me kamar yadda muka ambata shine manzo na farko da Allah ta'ala ya aiko kuma irin zaman da yayi a cikin mutanansa ba a san wani labarin wani annabin da Allah ya bada labarinsa ya yi zauna lokaci mai tsawo kamar yadda annabi Nuhu ya zauna ba ba a san wani abin da annabin ya bada Allah ya bada labari ba ta yi abu gida ila Allah bai bada labari ba to shi yasa na sa wannan kai ba a san wani annabin da Allah ya bada labari karka ce babu wani annabin da ya zauna cikin mutanensa kamar annabi Nuhu karka ba da haka ba san wani annabin da Allah ya ba da labari ta zo akwai amma kuma me Allah bai ba da labari an gane kuma al'ummarsa ita ce al'umma ta farko da aka fara hallakawa ba ga wannan kuma a ba wani manzo ka kanisa da annabi Adam alaihissalam to lallai labarin wannan annabin da labarin mutanensa labari ne mai girma farajin da ke sai ce watulu alaihim karanta musu naba'anu labarin annabi mu iz qala liqaumihi lokacin da yacewa yace da mutanansa me yace da su Allah yake hakaito abinda annabi nuhu ya faɗa wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na mana ya qaumi ni amma ya shahara ana hazafin ya din ya shahara ya qaumi mana ya qaumi ya ku mutane na to malamai suka ce kiransu ya mutane na suka ce wannan yana dauke da kauna kuma wannan yana nuna yana so ya fada musu ne abin da zai amfane su domin bisa ga al'ada mutum ba zai fada wa mutanensa iyayensa da kakanninsa da ƴan uwansa da danginsa wanda yake rayuwa a cikin su al'adance a hankalce zai yi wahala ya fada musu abin da zai cutar da su a hankalce a al'adance galibin mutum zai kawo wa mutanensa alheri zai fada musu alheri to shi yasa ya nuna mutum ya ku mutane na ma'ana ina ƙaunanku ina son alheri zan fada mu in kana kabura alaikum maqami ni kodin tsaran ne sura biki nawa minti hudu tana gara mu tsaya a nan ma kula da minti hudu nan mun ba ku sadaka bi sabilillah to dan yanzu muka shiga in kana kabura alaikum maqami har zuwa kusan karshen ayar tana da alaka da juna ba za mu ci danin fassarar ba almuhim ne kamar yadda za mu faɗi gobe Allah ta'ala yana ba da labaran annabawa don su zama to darasi ga na baya mutu darasi ga na baya domin kamar da yadda ake cewa at-tarihu yu'idu nafsuhu tarihi yana mai bil adama sun tarayya abubuwa da dama abubuwan da su su ne ginshikin rayuwa kowace al'umma suna tafiya a kanta kowane zamani suna tafiya a kansu duk da cewa za a samu bambance-bambance a wasu abubuwa amma ko su tuwa su na rayuwa wadda kwakwalen bil adama sun hadu a kai canjin zamani canjin guri ba su da tasiri a kan wannan mutane suna tarayya a kai to shi yasa Allah ta'ala sai ya ba da labarin al'umu na baya domin ku dauki darasi domin abubuwan da kuke tarayya da su to Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin waɗanda suna saurare na gaskiya na basira kuma suna aiki da abin da suke ji Allah subhanahu wa ta'ala biya mana buƙatunmu na alkhairi matsalolin rayuwa da muke fama da su Allah subhanahu wa ta'ala yi mana maganinsu duk wanda suke bin ilimin mu al'umma mu suke da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su shugabannin mu Allah ya dadar da su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kare lafiyar su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk